بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 7 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 20 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 9 kuma na karshe insha Allah cikin jerengiyar darussa daga littafin usulus sunna ولفر الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه وانا لتافينا الإمام أحمد تقيتتشن بياني نيقما دا أكيد أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم على صحاب بنسا لودا نسكى بيوبانسا لكيف تاوى الله ونجي يساكا مشاء الخير زام تاشي أقبت دمالا يكي تشوى والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لن يتشي والنفاق أقول لك يتشي ومنافقين هو الكفر شيني هجري وعلا أن يكفر بالله متين يكافر شي وعلا سبحانه وتعالى ويعبد غيره يزمت ينا بوتا ونن الله ويظهر الإسلام في العلانية أما أزاهري سيدن قبينا مسلنشي أبو يوكما كافرينش مثل المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال منافقين سأبي ننصل لجماعة الساعة ونسك زماء سر إلى منزل الله صلى الله عليه وسلم فماذا الله يكتوى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك شيني سنة قوية أبن دكي تكين زكاة تسو سنة بيّن سا بانا سا يا ورنا سوني منافقين النفاق الاعتقادي منافقين نا أكيدا وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق دنگني دفت منزان الله صلى الله عليه وسلم ديكي أبو هو غداؤه wanda yake tare da su fa huwa munafiqun to shi munafiki ne kamar da yake cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As da lafazin arba'un man kunna fi lafazin Muslim kenan kana munafiqan khalisan annabi yace munafiki ne fafur wa man kanat fihi khasla minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq wanda yake da wani sashi daga cikin wannan dabi'a to yana da gurgurdan sashin a munafunci gurgurdan yawan wannan abin nan din to a wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace munafunci a abu uku wanda yake da su ya zama munafiki daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza haddatha kadaba wanda ya zama dusan da ya faɗi magana to zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa dusan da ya dauki alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana kusan da aka amince da shi akan wata magana ko wani aiki ko wata dukiya ko wasu mutane ko wata harka to sai zama sai ya ha'inci wannan amincin da aka yi masa to wannan munafiki ne to wannan irin munafincin malam yace hadha ala taghlibi wannan hadisi ya zo ne dan nuna tsanantawa dan nuna wato munin aikin da ke cikin munafinci narwiha kama ja'at mu ahlus sunna muka zo irin wannan hadisan to za mu ruwaito su kamar yadda suke wala nufassiruha ba za mu tsaya muna ta wani sharhi ko muna rage musu karfi ko kuma muna ingiza mutane mu ta kai tsaye ba za a faɗe su haka yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dan su zama dalili akan tsoratar da mai imani ya tsaya yawa kanshi tilawar to yana da waɗannan sifofin sai ya tuba ko ko ba yi da su to ya gode wa Allah ya nisance su abinda yake nufi kenan ba za a tsaya ana ta kokarin sai an rage wa hadisin gudu ko kuma a ce ai kaza ba to shi a asalin munafunci kamar yadda malai ya fadi anan shine an yuzhiral mar'ul islam wa yubtina al-kufra mutun ya bayyana musulunci a bayyane amma kuma ya boye kafirci kamar da Allah yake cewa idan laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'ak munafikai sune wanda in sun gamu da musulmai su ce ai mun yi imani in sun gaji sun gamu da kafirai sai su ce inna ma'ak ai muna tare da ku inna ma nahnu mustaziuna ai muna musu izgiri ne ashi da Allah yake kuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunansu abinda bai cikin zukatansu to waɗannan sune munafikai waɗanda suke yin tasattuyi da aqidar kafirci suke bayyana aqidar musulunci idan kuma suka samu dama za su taimaki kafirai dan a cutar da musulmai sannan suna daukar labaran musulmai suna kaiwa kafirai dan a samu yadda za a raunata musulmai kamar yadda ya faɗa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina an samu irin wannan zahira kisa Allah yake cewa alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun waɗanda suke tsayawa suna watching din ku in kun samu wani budi fathu minallahi sai su ce qalu alam nakum ma'akum ai mu ma ɗan uwan ku ne idan ku aka samu matsala ba idan aka samu matsala sai su kuma gun waɗancan sai su ce cewa kafaran qalu alam nastahwis alaikum wa namna'ukum minal mu'minina ba mu ne muke taimakon ku muna kare muku su ba to irin waɗannan su ne asalin munafikai waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ka tsare mu daga wannan muguwar aqida har yanzu ana iya samun mutum ya zama kafir irin wannan munafikin duk wanda zuciyarsa kafirci ta kudin ta kudirce yadda zai cutar da musulmai ne amma kuma a zahiri yana tare da su yana yi wa wasu al'umma wanda ba musulmai ba aiki a cikin musulmai yana daukar labarai yana kokari yana tarassudin menene weak point menene weak point din musulmai ya gaya ma kafirai to babu shakka wannan munafiki ne irin su Ubayy ibn Salul kuma dan wuta ne in ya mutu akan wannan to amma waɗanda suke yin ire-iren waɗancan ayyuka da aka ambata ƙarya a wajen magana ƙarya alƙawari da cin amana to wannan sunan shi an-nifaqul amal munafinci ne na aiki wanda kuma idan mutum ya ci gaba da yin sa bai tuba ba to yana iya jan shi zuwa ga munafinci na aqida da haka sai mutum ya kiyaye ya tuba ya bari Allah shi kyauta to wannan sai malai ya ci gaba da cewa wa qauluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffar kar ku sake a baya na koma ku zama kafirai dullalan ku zama batattu yadribu ba'dukum riqaba ba'd wasunku na kashe wasunku wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim daga Abu Ghadiyata al-Ansari daga sahabi Abu Ghadiya al-Ansari al-Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Babul Insati lil Ulama cikin kitabul ilm babun da ke bayani akan a saurarawa malamai in suna magana a ji maganarsu Muslim kuma ya kawo shi Nawawi kulla babi cewa tahrimud dima'i wal a'radi wal amwal haramcin jina ne haramcin dukiyoyi da haramcin mutunci wa mislu da irin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idhal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi an-nar idan muslimai biyu suka hadu da takubbansu suka kashe junansu daya ya kashe daya annabi sallallahu alaihi wasallama ce fal qatilu wanda ya kisan wal maqtulu da wanda aka kashe binnari dukkaninsu ɗan wuta ne shi ma wannan hadisi ne dake cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Bakarata al-Ansari Abu Bakarata amin ba al-Ansari ba mutumin kasar Taifa radiyallahu anhu wannan sahabi shi ya ruwaito wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yace an tambayi manzo Allah hadhal qatil fa ma balul maqtul shi wanda ya kisa mun fahimci ai yayi ne fi to wanda kuma aka kashe fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma yayi wannan fadan ne da nufin ya kashe dan uwansa dan haka dukan su ɗan wuta ne wa mithlu da irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi annabi yace fasikanci ne mugun aiki ne wa qitaluhu kashe musulmi kufrun shi kuma kafirci wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yadda wa mithlu da kuma irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man qala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce wa dan uwan shi musulmi kai kafiri faqad ba'a biha ahadahuma to hakika ya manna wannan kafircin a goshin daya daga cikin su ko dai shi wanda aka fada bawa ko kuma in ba ta tabbata kan shi ba wanda ya fada din ta dawo kan shi shi wannan hadisi ne tabbatacce Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ubangiji ya kara masa yadda shi da mahaifinsa malam ya ci gaba da cewa wa mislu da kuma kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqa kafir cewa Allah ne mutun ya yi barambaran da wata dangantakarsa ya kyamaci wasu ƴan uwan shi na jini iyaye ko kakanni ko ƴan uwa ko makamantansu yace ba ƴan uwansa bane ya kyamace su wa indaqa ko mun kankantar wannan zumuntar ko kuma ko mun kankantar wannan kyamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi al-imam Ahmad ibn Hanbal shine ya ruwaito shi a cikin al-musnad Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin da malam Ahmad Shakir Allah ya gafarta musu gaba daya dukkaninsu sun inganta wannan riwaya ko kuma bin ahra sun hassana wannan riwaya ta al-imam Ahmad ibn Hanbal to malam yace wa nahwu hadhihi al-ahadith da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda za su zo da wato tsoratarwa da nuni zuwa ga babban laifi da mutum ke aikatawa sakamakon ire-iren waɗannan ayyuka cewa kisan musulmi kafirci ne zagi shi fasikanci ne kin nasaba kafirci ne ya kan juna tsakanin musulmai idan ɗaya kashe ɗaya dukkanin su ƴan wuta ne da ire-iren waɗannan hadisai masu wa'idi masu alƙawarin azaba mai girma haka malam yace mimma kad sahha hadisan da suke ingantattu wa hufida ko malamai suka kiyaye suka ruwaito su fa inna nusallimu lahu mu ahlus sunna wal jamaa mu salafiya mun yarda da waɗannan hadisan ba ma musu tawili wa illam na'lam tafsira koda mun kasa gane ya fassara sa yake wa natakallamu fiya wala natakallamu fiya ba za mu tsaya muna ta tattaunawa akai mai ta kawo maganganu da zamu rikita ma'anar hadisan ba wala mujadilu fiha ba ma jayayya akan hadisan a ce ga wani ai ya kafirta wani a wa'azin shi sai kuma mu zo mu ce to ai zo a tattauna akan shin tsakanin su wane ne kafir tsakanin su wane ne kafir ai ta tattaunawa akai a kawo ba ma yin wannan wala nufassiru hadhihi alahaditha ba ma tsayawa mai ta musu dogon sharhi illa mithla ma ja'at sai akan irin yadda suka zo la narudduha illa bi haqqi minha ba ma tunkuɗe hadisan sai da abin da ya fi su ƙarfin hujja wannan gabar malam yana raddi ne ga khawarij wanda suke amfani da irin waɗannan hadisan suna kafirta musulmai da suka yi laifi suna cewa idan musulman nan sun shiga wuta za su dawwama wuta wannan aqidar khawarij ne masu kama da su a wannan wurin sune mu'tazila wanda su ko da yake ba su kafirta masu laifin ba amma sun hadu da khawarija wajen cewa masu zinubi ahlul kaba'ir cikin musulmai in sun shiga wuta za su tabbata ne a wuta ko kuma waɗanda za a kai su inda suka kirkiro su mu'tazila kenan suka kira shi da suna manzila baina manzilatayn to waɗannan ahlul zunubi da ahlul kaba'ir a aqida ahlus sunna Allah subhanahu wataala al'amarun suna hannun shi in sha'a azabahum bi dhunubihim wa in sha'a ghafara lahum bi imani aw bi shafa'ati almu'minina wal anbiya'i wa ghayri dhalik idan Allah ya so zai azabtar da su gurgurdan laifukan su idan Allah ya so yi musu adalci in ya so yi musu ihsani da gafara da kyautatawa sai Allah kuma ya gafarta musu ko ya bada dama a cece su da wasu ayyuka da suka yi na alkhairi ko citan annabawa ko salihai ko ƴaƴan su ko karatun alqur'ani ko suratul baqara ko ali imran ko azmi da sauran abubuwan da ya tabbata a sunna cewa za su iya cetan su za su iya cetan masu zunubai idan Allah ya so sai ya bada dama sai a cetu su dan haka abinda aka sani shine waɗannan laifuffukan ba sa fitar da mutum daga musulunci misali idan mutum ya karya alƙawari ba za a ce ya fita daga musulunci ya koma cikin munafikai ba haka idan mutum akai amana da shi ya saba amanar ba za a ce daga nan ya zama munafiki irin Ubayy dan Salul ba za a ce haka ba amma dai yayi aikin munafinci dan haka aikin ne na munafinci amma aqidarsa tana nan a musulmi dan haka bawa wanda ya aikata waɗannan abubuwan to yana cikin al'amari mai girma ta fuskar zunubi kuma ana tsoratar mishi azaba Allah da kamu da Allah da yake masu zunubai amma ba a cire rai akan Allah zai mishi gafara ba in ya tuba idan Allah ya so ya mishi gafara sannan kuma yana nan a cikin musulmai amma masu saban Allah karkashin haka shine malai yake cewa ahlus sunna suna gudanar da ahadisul wa'id tujra ala zahiriha ana gudanar da su a bisa yadda suke dan akai matuƙa wajen tsoratarwa da jan kunne da jan hankalin mutum dan mutum ya ji su to sai ya ji tsoro ya tuba to sai zan mishi alkhairi amma ba tare da itikadin cewa suna fitar da mutane daga musulunci ba wannan shine itikadi din na khawarija su abun khawarija da zaran kai ƙarya to ka fita daga cikin musulmai shi yasa malaman hadisi ke gaban hadisinsu saboda su suna jin ƙarya kafirci da haka ba za su taba gudu ƙarya ba shi kuma malamin hadisi babu abin da ya tsana kamar ƙarya tunda yana da aminci akan ba za su yi ƙarya ba ba komai sai ya karbi hadisin nasu ina fata mun gane wannan da haka waɗannan ayyuka ne na kafirci amma ba aqida ce ta kafirci ba ayyukan kafirci ne ba aqidar kafirci ba ina fata mun gane wannan malamin ya ci gaba da cewa wal jannatu wan naru makhluqatani kad khuliqata kama jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin aqidar mu ahlus sunna wal jamaa mu salafiyya mun yadda cewa al janna gidan ni'ima da wuta gidan azaba makhluqatani an riga an halicce su kad khuliqata an halicce su tun yanzu tun da can kama jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yace da khaltul jannata fara'aitu qasara na shiga aljanna sai naga wani bene shine inda ya gama ta kubar din nan tana alula wara'aitu kautsara na ga ruwan alkautsara da Allah ya mishi alƙawarin zai bashi wattala'tu fil janna fara'aitu akthara ahliha kaza na leka aljanna sai naga mafi yawan yan aljanna a cikin riwaya yace talakawa ne wa tala'tu fin nari na kuma leka wuta fara'aitu kaza wa kaza naga kaza da kaza naga mafi yawan yan wuta yace mata ne a cikin riwaya to waɗannan hadisai ne kala daban-daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman dogon hadisin nan na tarihin Isra'i da Mi'raji a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin shiga shi wuta da shiga shi aljanna an kai shi wuta ya gani an kai shi aljanna ya gani haka akwai hadisin kusufu shams wanda ya goye sallah din nan ya ainihin bada labarin abin da ya gani alal misali a cikin hadisin ainihin wato Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda ke cikin Sahih al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma udkhiltu al-janna bayan da naje wurin Allah malaika Jibrilu ya barni yace an ce kai ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaje ya gana da Allah aka bashi sallah ya dawo yayi shawara da Annabi Musa din nan suka yi ta kai kawo aka mai da sallah guda biyar to daga nan yace thumma udkhiltu aljanna sai kuma aka shigar da ni gidan aljanna da aka shigar da ni yace fa idha fiha haba'ilul lu'lu sai naga an shimfida wato shimfudu na lu'lu wa idha turbatuha almisk naga kuma rairayi da ake shimfidawa a gidan aljanna rairayi ne da aka yi shi daga almiski yashi kasa ce ta almiski aka shimfida wannan ya cikin bukhari da muslim sannan ga kissar shigar da annabi adam zuwa cikin aljanna wa kullu ya adam dukhul anta wa zawjuka aljanna ku shiga kai da matarka aljanna da wasu malaman tafsiri sun yi kokarin su ce ba wannan aljanna bace amma ibnu kathirin da sauran malamai su tabbatar da cewa lalle ita ce aljannar da aka sanya annabi Adam ita ce dai aljanna wanda Allah ya tanada zai sanya bayinsa mu'minai da salihai Allah ka samu a ciki haka in ka dauki hadisi kusufu shams da aka yi kisbewar rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai riwaya sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari Aisha take bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda yana cikin sallah an ga yayi gaba sai kuma aka ga kanjima kadan yayi baya kamar wanda ya firgita ya matso baya to dai idan da sallar sai aka tambaye shi ko kuma sai ba su labari tun kafin a tambaye shi yace laqad ra'aytu jahannama yahqumu ba'daha ba'da na ga wutar jahannama ne sashin tana cin sashi ra'aytu muni ta'akhkhartu shine kuka ganni nayi baya wa ra'aytu fiha amr ibn lahay yace na ga wannan kafirin amr ibn lahay wa huwa alladhi sayyaba as-sawa'iba shine wanda ya fara kawo larabawa al'adar a killace wata raƙuma a ce ba za a ci naman ta ba an barwa ainihin Allah ko makamantan haka an barwa Lata da Uzza da makamantan su yace na ganshi wannan yana cikin Sahih Bukhari yana daga cikin Afradul Bukhari wanda Muslim bai fitar ba a cikin riwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda ita ma tana cikin Sahih Bukhari a Sayyidina Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi ya ce inni ra'aytul janna aw uritul janna na ga aljanna ko kuma an nuna min ita Annabi ya ce fatanawaltu anqudan unqudan sai na kokarin in kamo wani abin nan wato nonan dabino ko inabi ko makamancin haka wannan bunch na dabino ko inabi Annabi ya ce da na samu na dauko shi na zo da shi duniya duk wanda ya ci wani kada jin yunwa amma Allah bai bashi wannan dama ba saboda Allah cikin hikimarsa bai yarda a dauko abincin aljanna a kawo duniya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin ya taba wannan yace wa ra'aytun nara falam ara kal yawmi manzara na ga wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ban taba ganin wani abu mai ban tsoro kamar irin wanda na gani yau ba yace wa ra'aytu akthara ahli hannisa na kuma ga da dama daga cikin ɗan cikin wuta mata ne a wancan kuma yace wa ra'aytu akthara ahli alfuqara wal masakin na ga da dama daga cikin aljanna talakawa ne da waɗanda ba su da ƙarfi to wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har wata mata ta tambaye shi me yasa mata suka fi yawa kamar yadda yake cikin riwaya Anas bin Malik kenan yace saboda butulci da suke ma abokan zaman su to wannan bai nufin shikenan sai maza su cin da ke su ce ai shikenan ai mata ne yan wuta ko ba ruwan ko kuma talakawa su ce alhamdulillah mutum da talakawa ne ba abin da ya shafe mu masu kudi gude kuke da matsala a kai ka lissafa a kanka shin kana yin abin da kake aljanna karka damu da cewa namiji ne kai ko mace mai kuɗi ne kai ko talaka shin kana yin abin da kake aljanna sannan masu kuɗi din wanda suka shiga ba in sun shiga can sama za su talaka za su iya su gama gogoriyar shiga amma mai kuɗin ya shiga can sama za shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahabu ahlud dusuri bil ujuri talakawa suka kawo ƙara cewa muna sallah masu kuɗi na sallah muna azumi masu kuɗi na azumi muna salati suna yi ka ba mu wani addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu kamo su tunda su wai ta saddaquna bi fuduli amwali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga yin tasbihi da hamdala da ake bayan sallah suka je suna yi sai masu kuɗi ma suka kama yi sai suka kawo ƙara cewa a hana masu kuɗi tasbihi Annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to kaga mai kuɗi da yake yin ibada da kai talaka kake kuma yake yin ibada da kai ba za ka iya ba ta dukiya baka da dukiya to zai fi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wataala matakar yayi don Allah da haka abin da ya kamata ka kula shine yi kokari kai abin da zaka ga cewa ka tsira irin waɗannan hadisai suna nan da yawa da yawa da yawa sosai sun kai a ce mutawatirai ne da haka shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa ta tafi akan cewa aljanna da wuta an riga an hadace su sabanin aqidoji na mu'tazilawa da makamantan su wanda suke cewa a wai sai ranar lahira din ne za a zo a yi ta yin a yi ta kokarin da za a yi a yi aljanna za a yi kokari a ranar a yi aljanna a yi wuta sannan a saka mutane ba an riga yanzu an tanaje su ba a an riga an tanaje su an tanaje waɗanda za su shige su da sunayensu da komai kamar da kuma Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ranar alkiyama za a zo da wuta da irin siffa kaza za a yi kaza za a yi kaza waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa lallai an riga an halici ita wuta din da aljanna da haka shine aqida ahlus sunna wal jamaa game da haka malai yace faman za'ama za'ama annahuma lam tukhlaqa wanda bi yace har yanzu ba a halici wuta ba ba a halici aljanna ba fa huwa makdhubun bil qur'ani to qur'ani ya kareta shi saboda qur'ani ya ce game da aljanna uiddat lil muttaqi an riga an tanaje ta ga masu tsoron Allah wuta kuma yace uiddat lil kafirina an riga an tanaje ta ga kafirai dan haka duk wanda ya faɗa haka qur'ani ya kareta shi bai faɗi gaskiya ba wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun ainihin wato yi ishara zuwa ga haka sanan daga cikin ayoyin da suke ishara zuwa ga tabbatar da cewa aljanna da wuta suna nan da Allah yake cewa lahum fiha ba na'imun muqimun khalidina fiha abada su ɗan aljanna suna cikin ni'ima wadda take tabbatacciya muqimun da kuma fadin Allah game da ɗan wuta wa ma hum bi kharijina minan nari lahum azabun wa lahum azabun muqim suna da azaba matabbaciya cikin ma'ida kenan ko waɗannan ayoyi malamai suka ce suna nuni zuwa ga wato wuta da aljanna suna nan kuma za su tabbata za su wanzu wannan shine magana sahihiya wuta da aljanna an riga an yi su kuma Allah zai wanzar da su to akwai wasu hadisai kuma da suke nuni zuwa ga cewa akwai wuta da wutar da za ta kare wuta tana da karewa wanda sahihiyar magana shine wutar da za a karar da ita ita ce wuta wacce Allah subhanahu wataala zai yi amfani da ita wajen azabtar da wasu sashe na mu'minai waɗanda Allah ya kaddara zai musu azaba gurgurdan wasu laifuka da suka yi to waɗannan nau'i na gidan azaba idan aka gama fitar da mutanen da ke cikin su aka cece su aka wanke su da ma'ul hayati aka mai da su aljanna to wannan wuta sai Allah sai ya karar da ita sai Allah ya daskarar da ita to sune hadisan da ke nuni zuwa ga akwai wani sashe na wuta da zai daskare ko ya kare yana ishara zuwa ga bangaren wuta ne wanda za a yi azaba da shi ga mu'minai da bayin Allah wanda suke suna da imani amma kuma sun yi zunubai wallahu ta'ala a'lam dan haka wannan kuma a aqidar tana daga cikin sashi na imani da ranar lahira tabbatar da cewa akwai aljanna da wuta wani juz'i ne na imanin da ahlus sunna suka yi da tabbatuwar cewa akwai wuta da aljanna akwai lahira akwai tashin alkiyama ba irin aqidar falasifa ko wasu batattu wanda suke musun samuwar lahira ba Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu daga wuta Allah ya gafarta mana da zunubanmu hadisin nake so na ishara shine hadisin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bashi labari cewa annabi yake cewa yuja'u yawmal qiyamati bi jahannama ranar alkiyama za a zo da jahannama laha 70 alfa lijami tana da linzami guda 70 annabi yace wa ala kulli lijamin 70 alfa malikin yajruna kowane linzami mala'iku ne guda 70 suna jayayya suna ja wuta tana ja suna ja da kyar za su ga wuta filan alkiyama wannan hadisi a cikin sahih muslim a cikin ba abin nan sifatul jannati wallah yana nan hadisi ne tabbatacce haka nan kuma ita ma aljanna Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina za a kusanto da aljanna ga mu'minai wa burrizatul jahimu lil ghawina ita ma wuta sai ai abuna a bude ta ma'ana a bayyanar da ita kamar da an lullube ta ko an boye idan sai a bayyanar da ita lil ghawina ga waɗanda suke ainihin wato sun bata Allah ka tsare mu daga bata duk waɗannan hadisai da ayoyi da ire-iren su suna nan da yawa ishara muke zuwa gare su suna tabbatar da samu wuta din da aljanna haka kamar fadin Allah waji'a yawma idhin bi jahannam ranan nan za a zo da jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama mala'iku za su jawuta su kawuta gaban filin alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya malam ya ce wa mun mata min ahlil qiblati muwahhidan yusalla alayhi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfaru wa la yutraku as-salatu alayhi ولا تترك الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى ما لن يتشي ومن مات من أهل الكبلة وند دي يموت دقا تشكم مزوى الكبلة دي وند كي كلن قبس يسلى مسلمي إذن يموت موحدا وند يدد الله ليني يسلى عليه تو دا أمي سلى بقاوة دا أمي شوانكا أمي سترى musulmai su mai sallah su mai addu'a su rufe shi a makabartar musulmai duk abin da yake musulmi za ya mishi koda kuwa ya mutu ne a wurin wani sabon Allah a ce a gidan Sulma ya rusu ko a wani fada na kabila da kabila ko na anguwa da anguwa ko giya ya sha ya tatin ya fito yana marisa mai babur ya kade shi ko ya je da motar shi ya fada cikin gada ko dan fashi ne ya je garin sata aka kama shi ko aka dake shi ko aka harbe shi yazo yayi bleeding to death duk irin laifin da ya aikata ko mace ce ta yi zina ta je za ta zubar da ciki ta je jini ya tsinke mata ta mutu kaga duk irin waɗannan mace-macen a ɗabi'ance za a kyamaci mutuwar za a kyamaci irin wannan mutuwar kuma mutane za su ga cewa wannan mutuwar ba kyakkyawan cigaba bane kuma da gaske ne to amma matakar musulmi ne ya yarda da Allah daya yana sallah to za a mishi janaiza wannan shine aqidar musulmai shine aqidar ahlus sunna wal jamaa wa yastaghfiru lahu za a nema mishi Allah gafara kuma wawo irin wannan da ya mutu cikin zinubi yafi bukatan addu'a fiye da wanda ya mutu cikin salaha mu gane wannan jama'a kuma ka tuna duk sanda kai wani dan uwanka addu'a baya nan ala zahril ghaibi sawaban yana raye ko yana mace kai ma mala'iku za su maka irin wannan addu'a wani lokaci za ka ga mutane suna kyashin su yi ma wasu bayin Allah musulmai da suka mutu ta hanyar zinubi ko suka mutu ta hanyar wani laifi a ce sun je sun gama wani sharholiya sun je party ana dawowa ana cikin gudu da mota ta yi tungutsi kuɗi da su ta faɗi ta kama da wuta sai ga kowa yana cewa yawwa ai sakamakon su ne ai Allah ba zai kyale su ba a'a wannan ka bawa Allah amma za a yi musu sallah za a yi musu addu'a kuma ma kamar yadda malamai suka ce su sun kuma mutanen kirki bukatuwa zuwa ga addu'a saboda irin laifukan da suka tafka malam yace wala yuhjabu anhu al-istighfar ba za a sha makance shi daga istighfari ba za a yi ta mai neman gafara wala tutraku as-salatu alayhi ba za a kiwa mutun sallah ba li dhanbin adnabahu saboda wani zinubi da yayi saghiran kana aw kabira laifin nan babba ne ko karami amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa a barwa Allah kar a hukunta shi a dan wuta ko dan aljanna kada wanda ya zake wajen yi masa hukunci ya zo a cikin hadisin da Imam At-Tabarani ya fitar a cikin Al-Mu'jamul Kabir wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin Irwa'ul Ghalib fi takhrij ahadisi manar sabil alamba hadisi na 177 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu ala man qala la ilaha illallah ku yi sallah ga duk wanda yake fadin la ilaha illallah wanda yake fadin la ilaha illallah musulmi Imam al-Bayhaqi ya rawaito hadisi a cikin littafinsa As-Sunan al-Kabir cewa wani sahabi ya zo yana nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yanci ya kashe wani munafiki Annabi ya ce mishi yana fadan la ilaha illallah sahabin ya ce kware kuwa yana fadan la ilaha illallah amma sahabin ya ce amma ta ƙarya ce ta ƙarya ce Annabi ya ce yana sallah ya ce eh yana sallah amma wala salata lahu sallah ƙarya ce yake sai Annabi ya ce ulaikal ladina nahahumullahu nahani Allahu anhu waɗannan su ne wanda Allah ya hana da in kashe su duk wanda yake faɗin la ilaha illallah musulmi ne ba za a kashe shi ba in ya mutu ba za a ki mai sallah ba ba za a ki mishi istighfari ba ba za a ki cewa Allah ya ji kansa ba koda an san laifin ne don haka wannan shine hukuncin da ahlus sunna wal jamaa suke yi shine kuma aqida su sawa'un wannan mutumin gama garin mutum ne ko wani malami ne malami ne yana da wata bid'a ko wani tsarin tafarki da ya dauka mara kyau amma dai musulmi bai kafirta ba kuma mu kiyaye mun sha fada kafin a ce mutum fa ya kafirta jama'a sai alƙalan musulunci sun hukunta kafircin shi ko malamai mujtahidai sun hukunta cewa kafiri amma duk mutumin da yake cikin musulunci yana a cikin musulunci mu ga magarin musulmai ƴan uwan shi musulmai ba ma iya fitar da shi daga musulunci koda akwai hukunci am game da irin aqidar da yake misali yanzu a ce duk wanda yake da aqida ta rafidanci aqidar rafidanci kafirci to shin duk wanda ka gani a cikin kungiyar Shia din nan yanzu kafiri ne ba haka bane yana nan a cikin musulmai tukunna dan haka in ya mutu za a ce Allah ya ji kanshi wannan magana da nauyi kwarai amma ita ce gaskiya saboda baka tabbatar da kowane ɗai-ɗai wansu cewa kafiri bane sai wanda alƙalai ko shugabannin musulmai wato mujtahidai kenan suka ce ya kafirta ko kuma suru usdin wanda kafircin sa a fili yake kamar yanzu Khomeini malaman kasar Saudi Arabia lajnatul ifta karkashin jagorancin bin Baz sun bada fatawa karara akan cewa Khomeini kafiri Al-Sheikh Al-Albani a matsayin shi na malami mujtahidi ya irin wannan fatawa kaga waɗannan kafirai ne ire-iren su amma akwai ƴan barandan su da masu bin su bisa jahilci da waɗanda ba su ma san abin da ake ciki to wannan duk sunan su musulmai masu sako ina fata mun gane wannan ko sunan su musulmai wawaye wanda ake jin su bisa wauta ko sunan su musulmai jahilai to duk irin waɗannan ana musu sallah a matsayin su na musulmai in sun mutu za a yi musu sallah kuma za ne roki Allah ya gafarta musu to haka musulmi mai sako wanda yake da wani mummunan sako da yake yake shan giya ko zina ko fashi ko kidnapping ko caca ko cin riba ko saba wa iyaye ko wasa da addininsa ko duk wani abu da yake daga cikin ayyuka na laifi shi ma yana cikin irin wannan ainihin wato karabka dan haka babu shakka akan cewa wanda yayi sako yana cikin hadari na Allah yana iya kama shi da wannan sabon amma kuma ba za a zartar da hukunci akan shi cewa ya kafirta ba sai in wanda ya fada cikin wancan matsalar ko kuma wanda yake ya bar sallah kamar yadda muka ji sabani game da barin sallah amma su ƴan bid'a waɗanda suka tabbata kafirai su ne ba a musu sallah amma waɗanda suke cikin musulmai za a musu sallah to akwai wata magana da Sheikh Al-Albani ya a cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz wa Bid'a game da mutumin da ya fada cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suna ganin idan an zo yi mishi sallah to mutanen kirki manya ko babban liman ko waɗanda ake ganin su masu nagarta a cikin mutane su guje daga yi mai sallah da nufin hakan ya zama wa'azi ga sauran masu sabo irinsa an yi istinbatin wannan game da kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci akwai wasu mutane da bai musu sallah shine mutumin da duk ya mutu ana bin shi bashi ya mushi ya kibiyan bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sai ya ce sallu ala sahibikum daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana yi bayan da ya samu wadatar da yake biyan waɗannan basu suka dari su sana a cikin tsakanin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Sheikh Al-Albani ya kawo su a cikin akamul jana'izi wa bid'a to sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga idan wani limami ya fahimci akwai maslaha a cikin kin yi wa wani sallah wanda za ta sa saura su wa'azantu sai ya ce to a je a mai kaga dai ba a fasa yi mai sallah ba shi limamin ne kadai bai mishi ba saboda wata maslaha to wannan idan ya fahimci akwai haka babu laifi yana iya yin wannan gurgurdan ijtihadin da yi amma ba za a bar gawarsa ko a ce a je a turbuɗe ta haka ko a je a wurgar da ita haka nan ba wajibi ne a mai sallah dama sallar jana'izan fardu kifaya ne amma idan musulmai duka suka ki to dukkaninsu sun zama suna da zulubin kinyi dan haka bid'o'in da suke na kafirci irin jahmiyanci rafidanci irin ainihin makamantansu bid'o'i munana to wanda yake ta bayyana cewa aqidar da ya kudirce kenan malamai suka ce in ya tabbata shi kafiri ne da wannan bid'a tashi shi ba za a mai sallah amma muna magana ne akan waɗanda suke ƴan kucuku ba mu waɗanda suke masu bi ba asalin kafiran ba to haka nan kuma kamar yadda ya faɗa ya ce wa amruhu ilallah al'amarinsa yana ga Allah kamar yadda muka ji a baya musulmi idan ya mutu al'amarin shi na ga Allah ba a hukunta shi da cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna sai in ana da nassi karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa wannan mutumin bi ainihi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna aya alqur'ani ko hadisi ingantacce tukunna amma da kawai lura da irin ayyukansa na zahiri ba za a yi mai wannan hukuncin ba kamar yadda Bukhari ya kafa babu yake cewa babu la yuqalu fulanun shahidu ba a cewa wani dan aljanna ne sai kawai hadisin wani mutum wanda ya mutu din nan ko aka ji masa rauni a gun jihadi daga karke da ya ji zafin ciwo sai ya kafe wukarsa ko makaminsa sai ya rubuta ciki a kanta ya kashe kanshi da aka baga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kabbara yake cewa ashhadu anni rasulullah sai ibnu ajr yake cewa ishara zuwa ga cewa kaga wannan mutumin da ya mutu a gun jihadi da ba dan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake huwa fi nar ba da ba wanda zai je busawun shi balantana ya ga wai me yake
da za a dauka wannan ciwon ne ya karasa shi sai a lissafa shi cikin shahidai kaga shahada mutuwa ce mai kyau mai falala amma ba dole ne duk wanda ya mutu a gun jihadi ya zama wannan hukuncin na shahidi haukan shi ta yi mutun ya mutu a gun jihadi amma bai da kyakkyawan niyya ta yi shi ya kashe kansa irin wannan kashewar da yawa kansa ta yi akwai wani dalili wanda ba wannan ba to in ya zan wanda ya mutu a gun jihadi yana yiwuwar ya zama ba shahidi ba ne to ina kuma ga wanda ya mutu a waje can da ba kaga ba dole ne ya zama ya tabbata da wannan hukuncin ba haka ga wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda annabi yake cewa farkon wadanda za a fara yi wa hisabi ranar alkiyama a ciki akwai wanda ya mutu a gun jihadi wanda za a tambaye shi a ce me ya aikin ka ya ce nayi jihadi har a kashe ni dan kai ya Allah Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake fa inna ma fa'alta li yuqalu shuja'u ka je ne dan a ce maka jarumi kuma an ce maka kaga shi ma a duniya ta yi mutanen da suka ga sanda ya mutu sun hukunta cewa shahidi ne amma a gurin Allah kaga ba shahidi bane to da haka ba a yin wannan azabbabiya wannan ya daga cikin abin da kuma mutane ba sa iya kiyaye bakin su game da shi mutane suna da saurin hukunta bayi a su shiga gaban Allah wajen wannan hukuncin to ya kamata musulmi ya iya bakin shi game da irin wannan hukunci yana da hadari kwarai da gaske Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya malam ya ce walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa sallama taslima yace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji subhanahu wataala sannan salati da sallama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sahabban shi da na bayan su to idan muka lura wannan shine karshen littafi in mun lura imamu ahmad ibn hanbal gaba ɗaya bai magana akan as-sifat ba wanda kuma ya daga cikin babuka na aqida masu muhimmanci wadanda ake tattaunawa babi game da as-sifatul khabariyya game da daidaituwan Allah akan al'arshi game da sifat na riba na al-muhabba da makamantansu malamai su yi kokarin su istinbadin me yasa da yi wannan magana watakila saboda a lokacin da yake rubuta littafin ba ita ce qadiyya hassasa da yake so ya tattauna akai ba bata daga cikin mas'aloli wadanda suke a lokacin suna daga cikin trending issues wadanda ake tattaunawa daga baya ne asha'ira suka yi ta tattaunawa akai da haka za ga malaman da suka zo shekaru 100 zuwa da 50 bayan wannan zaman su al-harawi abu isma'ila kenan su ibnu babba su ibnu battal ukbari su imamul a'imma shine ibnu khuzaima da makamantansu su kuma za ga sun tsananta maganganu akan asfatul khabariyya saboda a lokacin su akwai yaduwar wannan abu hasali ma wasu su sai da garin reddiga masu nafiyu sifat su ma sai da suka kai ga kaman ta jisimi wasu su har sai da aka kaman suna ta jisimi suna kaiwa matuƙa wajen raddi ga waɗancan masu nafiyu sifat to shi a zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal abin da yafi shahara shine qadiyya ta khalqul qur'an kaga yayi magana akan ta qadiyya ta ainihin wato takfirun nasi bidhunub kafirta mutane da zunubai kaga yayi magana akan ta qadiyya ta wato as-salatu ala ahli al-ma'asi sallah ga waɗanda suka mutu da zunubai da kuma wal istighfaru lahum da nema musu gafara ire-iren waɗannan qabaya din ga alama su suka fi shahara kamar da tarihi yake tabbatarwa sun fi shahara fiye da sauran a zamanin sa dan haka sai ya bada muhimmanci wajen yin magana akan su wasu malami sun kawo wannan a matsayin taujihi wasu kuma suka ce a taujihin su suna ganin shine Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da yake ta maimaitawa cewa mu al-sunna muna guje ma jayayya to sai ya guje ma waɗancan maganganu waɗanda a cikin su in dai za a yi su to sai an bayu zuwa ga wani nau'i na jayayya to ya guje musu ne saboda wannan wallahu alam wannan kokari ne da taujihat na malamai musamman a wannan zamanin waɗanda suka karanta da littafin nan ko suka yi masa sharhi domin littafin ya daga cikin tafsirin da suka shahara a cikin al-sunna wal jama'a wajen karantar da shi da yi masa sharhi da yin recording din karatun sa a muryoyi ko a hotuna na video da kuma fassara shi har zuwa wasu yarurruka daga cikin tafai mafiya shahara kwarai da gaske a wannan babi saboda jalala ta malamin da ya rubuta littafin matsayin Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da muka ambata a farko matsayin sa a wajen ilimi da sunna da kareta da nagartar ilimin sa da kuma abin da ke cikin ta na maganganu waɗanda suke dukkanin su suna da goyen bayan hadisai ingantattu kamar da muka yi ishara galibin hadisan ma mutawatirai ne wato sun kai haddi na tawaturi da suke goyen bayan abubuwan da Imam Ahmad ibn Hanbal yake fada Allah ubangiji ya gafarta masa to kamar da muka fada wannan shine karshen wannan littafi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah al-Shaybani rahmatullahi alayhi wanda aka haifa shekara ta 164 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a wanda sanannen malami ne a duniyar musulunci daya daga cikin malamai guda hudu wadanda mazahibu din su suka shahara a kasashen musulmai tsawon zamani har zuwa yanzu sannan kuma daya daga cikin a'immatus sunna wadanda ake takama da su a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan shi ya bamu ikon aiki da shi wanda ya zama kuskure da tuntuban harshe da karancin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah kuma ya bamu iko ko mu ko wasu mu su gyara sannan kuma ina addu'a ta musamman ga babban malaminmu a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa shine malamin da ya dora mu akan wannan turba ta da'awar salafiyya da bin manhaji na karantarwa da ilimi a bisa tsarin magabata as-salafus salih Allah ya gafarta mishi Allah ya kai masa ladan sa cikakke a kabarinsa Allah ya karbe shi a matsayin shahidi shi da dan sa Abdullahi da matarsa Ummu Abdurrahman wanda aka kashe su a tare sannan kuma muna masa addu'a Allah ya yaukaka mishi wannan makaranta tashi wannan waqafi nashi na daradis salafiyya Allah ubangiji ya yaukaka mishi Allah ya rike mai shi da hannun dama Allah ya wanzar da ladan shi da namu gabaki daya Allah ya ji kan sauran iyayenmu da malamanmu wanda suka gabace mu mu da muke rayuwa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana zurbanmu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh